أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الكفر المأمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مسلمي بركم مدى وانا لوك سيمي البركة بركم مدى سادوا وانا يمتي na ranar 18 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam, wanda ta zo daidai da ranar 9 ga watan Afrilu na shekara ta 2023 miladiya. Kuma a zaman tafsirin bana wannan shine zama na 21. Kuma falilai alhamdu muna cikin suratul a'raf. Muna cikin suratul a'raf mun tsaya a daidai kan aya ta 141. Yanzu kuma insha Allah daga nan za mu ɗora zuwa abin da ya sauka. Ala rahma, bismillah.
ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تريني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تريني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أفضل المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها وأريكم دار الفاسقين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أنت رحمكم الله. الله سبحانه وتعالى أنا بام العبار بقر ميرتا أنا بمساء عليه السلام بيشا وشيدا متى ننسى تكانا سودا ونم ببان كافري ولسند الله يكين كافري الدنيا lalle hakika Fir'auna sai dai ayi kamar yashi amma ba dai sama da shi ba, don babu wani kafirci wanda yafi ko ya hayi mutum ya riƙa da'awar rububiyya shi kan kansa. Shi ya wuce ma cewa halittarsa aka yi dai bai zai bauta wa wanda ya halicce shi ba, a'a shi ɗin ma yana da'awar gwai shi ma abin bauta ne, shi za a riƙa bautawa. Raga shi kenan, shi kafircinsa kafirci ne na musamman. To a darasin mu na jiya mun ji yadda ƙarshen shi ya zamanto, wato Allah ya halakar da shi da ruwa. Kuma haka Allah yake idan duk abin da mutum ke birara da shi na ƙarfi, to Allah subhanahu wa ta'ala yana da rundunonin da suka fi wannan abin da mutum ke birara da shi. In ƙarfin shi kuma ke birara da shi, ai ba ku kai kamar Adawa ba. Amma Adawa da suke wa Allah mutunci, sai Allah ya tura musu da iska ta riƙa ɗaga sama tana tsuntsunta su duk da wannan girman jiki da Allah ya musu. haka nan ga mutanen annabi Nuhu alayhi salam ruwa shi yake ganin abin da in babu shi ba za a rayu ba inda Allah ya ce da Allah min al-ma'i kullu shay'in hayy ga mutanen annabi Nuhu da suka yi tauna kai sai Allah ya halaka da su da ruwa domin ya nuna mana cewa shi ya ga dama ruwan yake zama dalilin rayuwa iska da ake ganin idan ake in ga shi shaka ake rayuwa ita din ma shi ga shi Allah ya halaka da wata al'umma ta dalilin iska da su ne adawa kamar da yanzu aka yi bayani sannan ga shi ma wannan babban kafiri wanda yake ganin kafirci shi ya kai har yana cewa ana rabbukum al'ala ni ne ubangiji kuma mai ɗaukaka sai ga shi ma Allah ya halakar da shi da ruwa ɗin kuma kafin a halakar da shi sai da aka mishi wa'idi wato narko da cewa lallai akwai lokacin da za a tsiratar da gangan jikin shi domin ta zama abin lura gaba baya kuma Allah ya ce wannan alƙawarin domin gawar Fir'auna kamar shekara 100 da wani abu suka gabata aka ciro ta aka tsamo ta daga wannan rasi da wannan ainihin albaharul mulki din wanda a ciki ya mutu ya bi shekara dubu uku ma yana ci duka duka bai bi kamar shekara 100 ko 200 ba turawa ne masu gano gawar tashi kuma aka ciro shi za a gawar tana nan a cikin gidan tarihi a nan a ƙasar Misira kamar yadda na faɗa a darasinmu na jiya to bayan nan Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wa wa'adna Musa 30 rajulan mun yi alƙawari da annabi Musa wato mun yi shi alƙawari 30 rajulan na wasu darari guda 40 wanda bayan wannan darari guda 40 din za mu zance da shi a ƙarshen tikewar waɗannan kwanaki mun yi alƙawari da shi cewa zai azanci waɗannan kwanakin guda 30 daransu da ranakunsu shine watan Zulqa'ada baki ɗayan shi ranar Musa alayhi salam wato ya azanci waɗannan kwanakin na Zulqa'ada baki ɗayan shi yayin da kwanakin sun cika kwana 30 ba ci ba sha ba dare ba rana to ranar Musa alayhi salam sai ya ji bakinsa yana yin bashi bashi kamar yadda muke gani yanzu mu azumin ma duka duka na wuri ɗaya ne amma sai ji bashi bakin shi yana bashi da shi kenan sai Allah subhanahu wa ta'ala sai annabi Musa alayhi salam yayi aswaki saboda ya tsarkake bakinsa daga wannan bashi bashi to ashe wannan bashi bashi da yake ci shi kuma wato a wajen ubangiji alheri ne mai yawa don mala'iku ma yana yin aswaki sai mala'iku suka ce mishi kamshin da muke jewa daga bakinka yanzu mun daina ji me ya faru da shi ya yi aswaki da shi sai ga wahayi daga rabbul izzati cewa to ya ƙara kwana 10 shi ne sai ƙara da kwana 10 na farkon zuriya shi ne zama kwana 40 abin da ya faru kuma shi kansa ma dalilin yin wannan azumin abin da ya faru shi ne annabi Musa alayhi salam ya roƙa daga wajen ubangiji cewa ya ba shi wani littafi wanda ta dalilin wannan littafin zai zama shari'a ga banu Isra'ila kuma domin ya bayyana musu halal da haram tunda yanzu an riga an wuce babbar matsala yanzu an dawo yanzu iya suye su ne yanzu kuma hukunce-hukunce za su fara sauka wato yanzu a fara aiki da hukunce-hukunce da sauransu da shi ne sai Allah ya umarce shi wannan azumi na kwana 30 kuma a nan ubangiji ya ce 30 laylatan bai ce 30 yawman ba me dalili malamai suka ce dalili saboda mu fahimci cewa shi wannan azumin na annabi Musa ba irin azumin mu ne yanzu ba azumi ne wanda ake yin shi dare da rana shi yasa ubangiji shi 30 laylatan bai ce 30 yawman ba mu a yanzu gashi za mu ɗauki niyyar azumin watan Ramadan ai 30 yawman muke cewa magance kwana 30 ko kuma kwana 29 saboda mu a wuni kadai muke yin azumin ba haddare ba ne amma shi azumin annabi Musa da sama haddare ne shi yasa ubangiji ce 30 laylatan shi dare da rana ne baki daya ba irin azumin mu bane kuma shi gaba daya azumin yayi shi ne babu da baki ba sahur kwana 30 din baki daya su babu da baki ba sahur amma saboda himma irin ta annabawa da kuma kiran jikin su ba irin namu bane kafin jiya a darasin jiya mun fahimci cewa annabi Musa alayhi salam tsawon shi zira'i 30 tsawon shi to kafin kiran ba irin ta wuce ta yanzu domin da zai kwanta a cikin masallacin nan to tsawon shi shi kadai ya kai kusan tsawon masallacin baki daya tunda dira'i 30 kaga ai ba wasa bane kuma duk da haka ga rabin tsawon annabi adam kenan alayhi salam wannan tsawon nashi to shine rabin tsawon annabi adam a ranar alkiyama kuma in za mu shiga aljanna dan haka za mu yi da kowa sai ya zama dira'i 60 tsawon shi fadin inji kuma dira'i 7 dokaji ba irin azumin mu bane shi azumin nashi azumin mu ya rana ne kadai shi kuma azumin sa daren ne da rana kaga idan aka bude shi gaba daya zai zama tamkar kwana 60 kenan wato Zulqa'ada ne yayi gaba dayan sa daren sa da ranan sa ya azumce shi baki daya to yayin da kwanakin suka cika bai da na fada da su sai ya ji bakin shi yana bashi dan haka sai ya nemi wani aswaki na bishiyar kharnu sunan bishiyar sai ya aswaki da ita sai malaika Jibril ya ce mishi mun kasance da muna jiwa wani kamshi daga bakin ka ya Musa to amma yanzu mun daina ji me ya faru sai ce ai aswaki ne dan haka sai Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya umarce shi cewa sai ya kara wasu kwanaki 10 saboda wannan dai bashin na bakin sa ya kara dawowa shikenan sai yayi wannan to kaga wannan shike kara gaskata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace la khulufu fami sa'imi atyabu inda Allah ta'ala min rihil misk ai bashin bakin mai azumi abun Allah kamshin sa yafi na kamshin almisk hadisi ne da tace wanda Imam al-Bukhari da Muslim da sanar wa ta hanyar sunna Abu Huraira radiyallahu anhu kuma lafazin Imam al-Bukhari din ta hanyar Abu Huraira shine wanda yanzu na karanta wanda shi a tsawon hadisin baki da yake cewa asyamu jannatin farayar fas wala yajhal wa in mar'un qatalahu aw shatamahu falyaqul inni sa'im wanda zai nafsi bi yadihi la kharuhu fa min sa'im adyabu inda Allah ta'ala min ruhi nafs annabi sallallahu alaihi wasallam sai da rantsuwa da ubangijin da nan fashin sa ke karkashin ikon sa yace lalle bashin bakin mai azumi abun Allah ya fi kamshin almus daraja saboda me a ran sunan sunci ya tuku da amahu wa sararuhu wa shahawatuhu min ajil ai mutum yana barin abincin sa da abin shan sa da sha'awar sa Allah ya ce domina yake bai yace asyamu ni wa ana ajzi bihi ai azumi na wani kuma ni ke ba da sakamakon sa wal asratu bi ashri amsal kuma kowane aikin lada ana nan ninka shi ne sau 10 wannan hadisi ya zo cikin Sahihul Bukhari shine hadisi na 1894 haka ne ya zo cikin Sahih Muslim kuma shine hadisi na 1944 to daga nan Annabi Musa alaihi salam Ubangiji sai ya umarce shi ya kara wasu azumi guda 10 ciya nan Allah ya ce wa atamna habi ashir ai sai muka cika mishi da kwanaki 10 min zulhijjati na farkon zulhijja fatama miqatu rabbihi 40 laylatan ai sai ya cika miqatun ubangijinsa shine wato lokacin da ubangijinsa ya alƙawarin yin zance da shi kwana 40 kenan har sai zance wasa kwana 40 wa qala musa li akhihi haruna sai annabi musa alaihi salam ya ga dan uwan shi annabi harun alaihi salam yayin da zai tafi zuwa dutsen nan na dur sina'a domin yin munajati da ubangiji yace mishi ukhlufni ai ka kasance ka zama halifa ta wato mai maiwa gurbi na fi qaumi a cikin mutane na wa aslih kuma ka kyautata jagorancin da zaka yi ka kyautata al'amarin su wa la tattabi sabilal mufsidin kuma kada ka bi tafarkin nan na masu barna to wannan kwana 40 din nan da Annabi Musa alaihi salam yayi na azumin nan to 40 din da ta fito a cikin adadin wannan adadi na 40 din ko kuma adadin da ya shafi 4 abu ne wanda yake da matukar tasiri ko muhimmanci sosai a cikin addinin musulunci domin akwai abubuwa da yawa da suke da alaka da wannan adadin 40 malamai sun ce shine adadi mafi cika daga cikin dukkan adadi da ake da su ko adadin ahadi ko ahadin dan goma ko ahadin dari to duka dai 40 din nan shine adadi wanda yake mafi cika in mun duba za mu ga ita kanta duniya kusurwa huɗu shi da ita gabas da yamma kudu da arewa. Sannan mun duba za mu ga manya-manyan littattafan da Allah ya saukar guda huɗu ne, At-Taura, Zabura, Injila, sai kuma Al-Qur'ani. Kaga nan ma adadin huɗu ya fito. Sannan in mun duba za mu ga manya-manyan mala'iku guda huɗu ne, mala'ika Jibrilu, mala'ika Mika'ilu, mala'ika Israfil, sai malakul mauti wanda ake ce mishi Azra'il. Haka nan mun duba za mu ga mazahibu na addinin musulunci kwaya huɗu ne, Malikiya, Shafi'iyya, Hanbaliya, Hanafiya huɗu. To za mu ga abubuwa da yawa sun tafi a kan huɗu-huɗu ɗin nan. In ka duba za ka ga Khulafa'ur Rashidin suna guda huɗu ne, Sayyidina Abubakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Usman, Sayyidina Ali. In mun haɗe wata shida da Sayyidina Hassan ya yi a cikin shekarun Sayyidina Ali kenan, sai su dinga su zama huɗu. Sannan a wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa khairu sariya arba'un, wato mafi alkhairin sariya rundunar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan aika su je su yaƙi ba tare da shi ya bi su ba, yace to mafi alkhairi su ne da aka tura mutum 40, wa khairul jaishi 400, mafi alkhairin runduna kuma ita ce wanda aka tafi mutum 400. Shi ma wannan hadisi ne ingantacce wanda ya zo a cikin Sunan Abi Dawud, hadisi na 476. To kaga wannan kaɗan kenan daga cikin sirrin huɗu-huɗu ɗin. Na'am, warai da gaske kwanaki 40-40 ba, 40 ne yawan ya kunu nufatan ko su mai kunu a ƙasar misal zalik, sai mai kunu mudulatan misal zalik. Kawai shi ma wannan wani abu ne, shi ma haida yau tabbas haka ne. Shi ma kuma wannan hawa-hawan shi ma su hudu ne 40-40. 40-40 na ta farko mutum yana gaurayen ruwa, 40 ta biyu mutum yana gudan jini, 40 ta uku mutum yana tsoka, sannan kuma a cikin 40 ta hudu kuma a nan ne za a samar ƙashi da sauran abubuwan da za a samar. Sannan sai a busa masa rai kuma. Kaga wannan duka sirrin 40-40 ɗin kenan. Kaga duka yana cikin dai sirrin hudu ɗin. Sannan ga hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man akhlasa lillahi 40 laylatan tafajjarat yanabi'ul hikmati fi qalbi. Duk wanda yayi wa Allah ikhlasi, wato ya karrake zuciyar shi tsawon kwana 40, yana sallah yana jin iyayen dukkan ibadun shi cikin ikhlasi, to mabubbugar hikima za ta bayyana akan harshen shi, ko kuma za ta bayyana a cikin zuciyar shi, sannan kuma zai riƙa magana da ita akan harshen shi. Shi ma hadisi ne wanda malamai suka inganta shi, ya zo a cikin Bidayatul Awliya ta hanyar Abu Ayyub al-Ansari, kuma ya zo a cikin Aljamu Sigir na Imam Suyuti, shi ne hadisi na 8361. Raga wannan ne duka sirrin 40-40 ɗin. Yayin da Annabi Musa alayhi salam ya yi wannan azumin na kwana 40, to aka ce gaba ɗaya a wannan kwana 40 ɗin bai ji yunwa ba, bai ji yunwa ba kuma bai ji ƙishirwa ba wannan kwana 40 ɗin. Dalili saboda shauƙin gamuwa da Ubangijinsa, saboda yana shauƙin zai je gana da Ubangijinsa. Kamar yanzu ka samu mutumin da yake jin yunwa, mutum da yake tsananin jin yunwa, sai ka tsaya a bakin ƙofar can da abinci, zai ce jama'a zo a karɓa abinci, kuma abincin mai daɗi. In ya zo karɓa, ka ce mishi taku nawa ya yo ne, ya zo bunka, ana jin ba zai iya tunawa ba, saboda hankalin shi yana kan abinci, bai san ma taku nawa ya yi ba. Ƙwarai da gaske, kamar wani bawan Allah ne mai yawan ambaton Allah, irin bayan Allah salihai daga cikin magabata, sai wato ya kasance yana irin saƙa ne, saƙa yake haka. To wani bawan Allah ne ya yi ru'ya, a cikin ru'ya ake gaya mishi cewa ya je wannan mutumin ya mishi addu'a. Akwai wani masaki yana nan a cikin kasuwa, bawan Allah ne sali, ka je maka addu'a, Allah zai biya ma buƙatar. Sai je gunsa, sai ya tarar kawai mutumin nan saƙa yake ta yi, ya ce a wannan mutumin da sana'ar shi kawai yake yi, idan har ya samu kusanci da Allah haka. To ba sai magana da ya faɗa shi kuma sai Allah ya sanar da shi magana da wannan iya zuci shi, kuma Allah ya sanar da shi. Sai ce ka zo ne maka addu'a, ya ce to zan maka addu'a, amma akwai abu guda da zan sa da za ka yi in ka faɗi wannan jarabawar, addu'ar nan ba zan maka ba. Ya ce to menene? Ya ce ga kwai, sai ba shi kwai, ya ɗora mar wannan kwan a kan cokali, ita yanzu nan kafin irgar ga daya zuwa 40 kaje guka da gamar gun kaje ka dawo in har nazo 40 baka dawo nan ba baka zo min da shi kuma kalau ba to tabbas ba zan ma addu'a sai da ka faɗa to ai mutumin nan haka yake haka yake ga yana so ya sauri kuma ga kai akan cikin yana tsoron kare bai to ai har yaje ya dawo yaje da shi ya dawo kalau kafin a zo 40 din nan to da yazo shi ne sai ba mu Allah zai tarbe shi ci wai mutum nawa kake kuma kiyaye da sunne a hanya sai ce wallahi bai sani ba ta ku nawa kai a hanya ya ce wallahi bai sani ba in ka daina mamakin dan ka ga mutum a kasuwar shi yana kasuwanci amma kuma zuciya suna ta sa amince da ubangiji yace wannan abin da kake gani ni ciniki da wayewaye yace ni ba ma na ganin su ina dai ciniki ina yin sana'a amma kwarkwar ba na ganin komai kawai ni ubangiji na nake kallo to kaji bayan Allah na gari saboda haka annabi Musa alaihi salam anan aka ce bai ji yunwa bai ji kishirwa ba tsawon waɗannan kwanaki 40 saboda shauƙin saduwa da ubangijinsa to amma abin mamakin kuma anan shi ne da aka tura shi wani tafiya ta jarrabawa kaga wannan munajati zai ji zaɓar shi Allah ya yi sai aka naɗe mar yunwar da kishirwa bai ji komai ba amma da zai yi wata tafiya ta jarrabawa da aka tambaye shi wata mata zai tambaye shi wai shin waye kowa ilimi ne a duniya sai hanga ya hango ya ce to ni ma na to da ga shi ne annabi kuma mursali kuma ulul azmi wanda yake raye a wannan lokaci kuma shi ne wanda yake ganawa da ubangiji ba tare da wata wasila ba sai ce a ni ma na shi kuma ubangiji subhanahu ta'ala ilimi siffar shi ce kuma ubangiji baya so ka raba wa kanka wani abu na girma musamman girman da ya shafi shi wanda nashi ne kawai to jingina wa kansa da ya ce da ya yi ina ya ce shi sai ubangiji ya jarrabe shi cewa ya je yi wata tafiya ya je zai haɗu da wani bawan Allah to shi kenan aka tura shi wannan tafiya tare da almajirinsa annabi Yusuf ɗan Nun to a wannan tafiyar ga shi rabin wuni kawai suka yi amma sai ga annabi Musa yana cewa atina gada'ana da ƙallaki na min sufarina ha za na saba ji jiha kawo mana abincin kai wannan tafiya da wahala take mun haɗu da wahala a wannan tafiya da can kuma ga shi ya yi azumin kwana 40 ba a yi ma ba kishirwa to kaga saboda bambancin tafiyoyi ne ko ma zana sallallahu alaihi wasallam da zai tafi da Isra'i da Mi'raji a ga a cikin dare ɗaya daga garin Makka harami ya je Baitul Maqdis a cikin daren wanda tafiyar aƙalla kusan tafiyar wata biyu ce ya yi ta gaba ɗaya a cikin daren sannan daga nan kuma aka tafi sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku har sama ta bakwai wanda tsakanin sama ta daga nan kafin ka dunguri sama ta ɗaya tafiyar shekara 500 ce daga sama ta ɗaya kafin ka dunguri sama ta biyu tafiyar shekara 500 ce kaga har zuwa sama ta bakwai kaga aƙalla tafiyar shekara 3,500 ke to daga sama ta bakwai din ma ba a nan tafiyar ta ƙare ba sai aka dauko sidratul muntaha wanda ita kuma nisanta daga sama ta bakwai din ya kai tafiyar da ake daga dandanan ƙasa zuwa sama ta bakwai din daga sidratul muntaha daga nan kuma aka tafi kuma al'arshi a gara da ubangiji dama duka a dare ɗaya aka ce har ya je ya dawo da wannan ganawa da ya yi da ubangiji da shiga da ya yi ya kai ziyara cikin aljanna ya zazzaga da shiga da yi cikin wuta ya zazzaga da ganawa da ya yi da mala'iku da sallar da ya yi wa annabawa har ya je ya dawo da minshin faɗin sama bai huce ba to kuma gashi wannan ya faru ne kafin hijira to ranar hijira kuma ubangiji subhanahu ta'ala bai tura mar buraka ba sai aka bar shi ya yi da kansa aka sha wahalar aka zauna cikin kogo tsawon kwana uku aka fito daga kogo sannan aka dawo kuma aka yi tafiya a kan raƙumi rabi a kan raƙumi rabi a ƙafa sai da aka yi tafiyan nan wajen kwana 12 ana tafiya sannan aka iso garin Madina to me sirrin malamai masana Allah suka ce saboda waccan tafiyar ta hu gaban kwatoci babu wanda ya isa ya bi shi a nan bana suna ya kwaikwaye shi tafiya ce ta zaɓarsa da Allah ya yi invitation ne na musamman ubangiji ya aiko mishi ubangiji ne
ya turo wa bawan da ya fi dukkan bayinsa daraja a wurinsa, da gayyata ta musamman cewa ya zo fada shi za su gaisa, za su gana. To wannan kuma tafiyar hijira, ita kuma tafiya ce wacce al'ummar shi za su kwaikwaye shi a ciki. Saboda ko kai yanzu idan ka zauna a garin da babu musulmai sai kai kaɗai, ko kuma sai kai da ‘yan ɗalibanka ‘yan tsiraru a garin, ko kaɗai ne musulmai, kuma sai ake neman a hana ku yin addininku. To har yanzu nan ya halatta gare ka kai hijira ka koma garin musulunci, ko ka koma inda za ka tsira da addininka. To saboda wannan dalilin shi ya sa waccan wannan tafiyar ta hijira ba a bari ya yi a kan buraka ba, ba turo mala’ika ya zo ya ɗauke shi cak daga Makka ya kai shi Madina ba. Aka bar shi ya taka da ƙafafunsa ya hau kan abin hawa da haka har ya ci garin da hikimar da ke ciki kenan. To nan Annabi Musa alayhi salam sai ya ce wa ɗan uwansa Annabi Haruna, wala tattabi sabilan al-mufsidin, ka kyauta al'amarinsu, kada ka bi tafarkin nan na masu ɓarna. To me yasa anan Annabi Musa alayhi salam ya nemi cewa ɗan uwansa ya zama halifan shi akan mutanensa? Alhali kuma ga shi dukkaninsu annabawa ne, shi da ɗan uwan nasa, kuma dukkaninsu manzanni ne, kuma Allah ya turo su ne duka zuwa ga waɗannan mutanen dai na Banu Isra'ila. Sai malamai masana Allah suka ce, domin haƙiƙa ainihin manzo ɗin shi ne Annabi Musa alayhi salam, amma shi Annabi Musa ne ya nemi cewa Allah ya aiko ɗan uwan shi Annabi Harun. Kamar yadda a baya a cikin kwanci a nan gaba za mu karanta a cikin Suratul Taha, inda yake cewa wanda alli waziran min ahli haruna afi usrir bihi azri wa shirkhu fi amri kai nusabbihaka kaseera wa nadhkuruka kaseera. Shi ya nemi cewa Allah ya sanya dan uwansa Annabi Haruna shi ma ya zama annabi gari, ya zama annabi kuma ya zama waziri gari shi. Ma'anar waziri kuma shine kamar mataimaki mai taimakonka a inda kake buƙatar taimako, ko ya zama mashawarci gari ka. To shi yasa anan tunda Annabi Musa alayhi salam a matsayin shi shine shugaba baki ɗaya, inda zai yi tafiya da sai ya buƙaci Annabi Harun alayhi salam ya tashi daga matsayinsa na waziri ya dawo yanzu kuma an ba shi rukun ƙwarya ta shugabancin al'ummar baki ɗaya. Anan Annabi Harun alayhi salam da ya halifanci ɗan uwan nashi a cikin mutanensa. To duk da haka, duk da wannan halifancin da ya yi a cikin mutanen nasa, wannan ya hana su su yi wani abu a abu ya hana su. Domin Annabi Musa alayhi salam tafiyar shi ke da wuya, yawa na fatar inda ya ta farko mutanen shi suna kan shirya, amma wannan kwana goma da ya ƙara, to da sannan ne fa sai Musa sami ya shigo, sai ce musu ai ya kamata lalle a ƙera muku wani abun bauta wanda za ku riƙa bauta a zahiri. Shi kenan, dama akwai kayan ado wanda suka aro daga gun Ibrawa, sai na tarwa nan kayan adon ya jijjifa a wuta suka narki, sai ya tura musu zuwa ga siffar ɗan mara'i. Sai ya tura wannan ɗan mara'in, sai ya gice musu haza ilahu kuma ilahun Musa, ai wannan shi ne Ubangijin, kuma shi ne Ubangijin nan Musa. To sai yi shi wato da wata irin siffawa ce bakin shi haka akwai ƙofa, ta can dubbaran shi ɗan mara'in ma akwai ƙofa, iskar da ke fitowa ta bakin ta shiga ta bakin ta can take ɗan kura abin haka ku irin wannan ne. Su kuma suke cewa wai ai magana yake ɗan mara'in. Kuma shi Musa Samiri wato kafiri ne, ko ce munafiki, shi ma cikin kisan shi akwai abubuwan ban mamaki da yawa. Abun ban mamaki ne na farko shi ne, shi dama ɗan gidan wata mazinaciya ne, ita haife shi a jeji a kan dutse. To don Allah ya nuna mana wani darasi na musamman, sai ya tura mala’ika Jibril ya ce je ya yi rena. Mala’ika Jibril ne ya rene shi har ya girma, kuma ga shi sai ya zama kafiri munafiki, yana kuma ganin mala’ika. To shi ya rene shi har ya girma. Amma kuma ga Musan gaske ɗin, Annabi Musa alayhi salam shi kuma Fir'auna ne makiyin Allah ya rene shi, shi kuma ga shi ya zama annabin Allah mursali. To haka a shi kenan Allah ya kuri hayya min al-wali har kullum. To wata rana shi Musan Samiri ya haji malaika Jibril ya taho daidai lokacin da za a tsaga musu wannan kogin nan su ci to sai ya haji malaika Jibril ya taho shi mu san kalibi sai kuma malaika Jibril dan akan doki amma ko wannan doki inda ko wannan doki ya taka shi ya wuce shi gizo a tsawon to ne ga wannan da idan su sai sai ne da shi ila kasar ko wannan doki malaika Jibril sai kulli a rigar sa ya ci ashe dama ya nufin yi mu aikata wata tsaya da shi to lokacin da ya tura musu wannan dan mariki sai wannan kasar sai jefa ta a cikin bakin dan mariki ya kalli zinari sai jefa wannan kasar a bakin shi to shi ke da sai ke mu da kayyumi shi ke sai ke ganin kamar magana yake sa ganin kamar yana da rai saboda albarkacin wannan kasar ko wannan dokin malaika Jibril to wannan kwana goma nan to anan ne suka bautawa dan mariki kamar yadda can Allah yake cewa a cikin suratul qaha Allah yake afala yarawna Allah yajibu ilayhim qawla wa la yakunu qarra wa la naqa shin ba ka gani ne idan sun mar magana ai baya mai musu jawabi sannan kuma bai mallaka musu amfani ko tutarwa ba amma duk da haka suka ce ita kazo wa kanu zalimi kamar yadda Allah ya faɗa duk da rike wannan dan mariyin kuma suka zanto azzalimi wa sun zabu shi kan wani ma da Musa da Bikasi na yayin da Annabi Musa alaihi salam ya zo zuwa ga lokacin da muka yi masa alƙawari za mu yi da shi wa kallamahu rabbu kuma ubangiji shi ya yi zance da shi ai ba tare da wata wasiƙa ba zance ne wanda shi Annabi Musa alaihi salam yana jin shi ta kowace jiha ma'ana ta gabas ta yamma ta kudu ta arewa ta sama ta ƙasa ko ina yake jin zancen kuma sai ya zama kamar yadda yanzu kai in kana in ana magana da kai ai da kun da kake ji to shi mal shi a lokacin nan da yake gana da ubangiji sai gaba ɗaya ƙofofin gashin jikinsa ko ina ya zama kullu ya zama kawai yana jin zance ne ta ko ina kuma ba zance ne da sauti ba ba sauti ba haraji kuma zance ne ba farko ba ƙarshe kuma nan can ba sannan aka kirkire shi ake yi ba ba yana zance na ni da kai wani wanda yanzu muke kirkira muke yi zance ne wanda yake a gali tun kun a zazzaba ubangiji ya riga ya yi shi kawai ya aji yana wani ubangiji ma nan sai shi kawai da lokacin ne ubangiji sai bayyanar da falsafi tara wato kamar wani rectangle haka ko square falsafi tara tsawo da faɗi ta ko'ina ubangiji sai sanya wata inuwa ta lullubi falsafi tara zai kamar wajen kamar mil 40 ne kan yi zai kai mil 40 tun da falsafi 12 ne yake kaiwa a yi kasar kuma mil 46 shi ne falsafi 12 ranar falsafi 9 zai kai kusan mil 40 ya zai mil 30 ya kai kilomita kamar 50 ko sama da haka to gabas da yamma kudu da arewa ta ko'ina sai ya zama wannan hasken ubangiji ya lullu gurin da baki daya sai ya zama gaba daya Allah ya kore duk wani shaidani daga wannan wajen da namun daji da shaidanu da aljanu gaba daya aka kore su da wurin sai ya zama hasken ubangiji ya cika kore kamar yadda alƙali ya kawo a cikin littafin ashifa da wani isnadi ta hanyar muhammad dan manzur ta hanyar imam qatada shi kuma daga hasan al-basri daga qatada daga yahya dan wasal shi kuma daga abu huraira radiyallahu anhu yace ya daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya yi ubangiji ya yi tajalli ga annabi musa alaihi salam ya kasance a lokacin da annabi musa alaihi salam yana iya ganin turuwa a kan dutse a cikin dare mai tsananin duhu da nisan falsafi 10 falsafi 10 aƙalla ya kai kamar daga Kano zuwa Kwara dan Gora ya kai daga Kano zuwa Kwara dan Gora ko bai da haka to annabi Musa yana iya hangen tururuwa a cikin dare mai duhu kuma a kan baƙin dutse daga wannan nisa tun da ya gana da ubangiji a wannan dare ubangiji ya kawo da duk wani duhu daga wannan wajen a kori shaidanun da namun daji kamar yadda na faɗa ya kasance Ubangiji yana magana da shi da za su yi shi maɗaukaki. Zance ne wanda Annabi Musa alaihi salam ke ji shi ta ko'ina, babu harafi, babu sauti, kuma zance ne babu farko, babu ƙarshe, kuma babu yare, ba da wani yare ne Allah yake magana da shi. Ba harafi, ba sauti, sannan kuma babu farko, babu ƙarshe, kuma ba da wani yare ake magana ba, kuma ba da harshe ake magana ba, kuma sannan ba da kunna ake ji ba. Laisa ka mutum shi shehu ruhu sami al-basir. Duk abin da zuciyarka ta kawo maka ko kamar kaza, Ubangiji yake, to Ubangiji ya tabbata ma ba haka yake ba. Inda zuciyarka ce ta kawo maka, to zan sha wallahi Ubangiji ba haka yake ba. Saboda zuciya ba ta riƙe shi, ya fi gaban mutunci kawai. An tambaye Annabi Musa alaihi salam daga baya, shin yaya yake jin zancen? Ya kai kamar tsawa, a ce tsawa ne guda 10,000 a yi su lokaci guda, ina da kashi da tsawa da ta damuna, to kamar guda 10,000 a ninka lokaci guda a ɗaukar mata. Ya kake ji guda ɗaya ma ta yi rubu ba, ita za ta kamar ka ci ƙarƙashin gadon mata. Ita to amma fa daɗin kuma da yake ji na zancen da Ubangiji, na gana da Ubangiji, ishi ya ninka daɗin saduwa da iyali, daɗin yin zari fiye da sau 10,000. Ishi a wannan lokacin sai na ji kamar ba ni ba ne, ba na ma gane wane ne. To a lokacin ne Annabi Musa alaihi salam ya tsaya ya zauna kwana 40 yana ganawa da Ubangiji. Ubangiji yana zance da shi a wannan zamanin. Kawai sai ga Iblis la'anatullahi alayhi ya kusanto gare shi yake ce mishi, yanzu kai Musa ba ka kokwanto cewa shin Ubangijinka ne yake zance da kai ko kuwa wani abin ne da wani yake zance da kai? Kai yanzu ko kokwanto ma ba ka yi? A lokacin da sai mala'iku sai tsara tsine wa Iblis, sai ce yi shiru la'ananne, yanzu shin har za ka yi tsammani ko kai kwaɗayin za ka cutar da Annabi Musa bayan ya kai ga samun wannan martabar a wajen Allah? Har za ka yi kwaɗayi za ka iya samun wani rabo daga jikinsa? Sai ce ya ko ba zan yi kwaɗayi ba. Babansa Annabi Adam ai a cikin aljanna yake, amma da na yi kwaɗayin samun wani kaso na cutarwa in zuwa gare shi, ai sai da na samu, sai da ya zanto an fidda shi daga aljanna, ko ba haka ba ne? To a nan fa za ka gane tsananin gabar da shaitan yake yi da mu, domin bawan Allah, annabi, manzo, mursali, Ulul Azmi, yana cikin ganawa da Ubangiji yadda hasken Ubangiji ya nashe wajen baki ɗaya. Amma duk da haka shaitan wai yana sa rai a hakan ma, yana sa rai zai samu wani kaso daga gare shi. To kuma yaya kai malami, dan Allah ya baka wani abu na ilimi, ko Allah ya baka wani abu na ma'arifa, na sanin Ubangiji, har ka rika tsammanin cewa shaitan ba zai kawo maka hari ba? Dan kaga nan mutum dalle ya yi hankali da kansa. To yayin da Annabi Musa alaihi salam ya ji daɗin ganawa da Ubangijin shi, qala rabbi arini anzur ilayk, da shauki ya ɗibi shi, ya ce ya Ubangiji ka nuna min zatin ka mana in yi duba zuwa gare ka. To da duba da kallo ba abu ɗaya ba ne, domin shi duba kamar neman ka ga abin ne shine duba. Sai Ubangiji sai shi nan tara ne, ai har abada ba za ka ganna ba a nan dai duniya. Amma Ubangiji fa a nan ba cewa ya yi ba, lam tanzuru ilayya, ai ba za ka taɓa ganina ba har abada. Bayan annabin wai har abada Annabi Musa alaihi salam ba zai gaishe ba, domin za a gaishe a lahira. Mu'mine ma za su gaishe, balantana annabin Allah zaɓaɓɓe irin Annabi Musa alaihi salam. Na nan anzuru ilayka ai araka faqad, to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mishi lan tarani, ba za ka iya gani na ba da wannan jikin naka na duniya. Saboda haka ya kai bawan Allah mumini ka zama mai koyi da Annabi Musa alaihi salam. Annabi Musa alaihi salam yayin da yake kan martaba ta ƙananan shekaru, da ya buƙatu zuwa ga abin da zai ci, bai roƙa abin kowa ba, duk da yana baƙo a garin Madina, bai gaya wa mutanen nan da Allah ni baƙo ne, ku taimaka min kaza kaza kaza, bai yi maula ba irin da yadda mutanen muke yi. abinda ya yi cewa yi rabbi inni lama an zarta ilayya min khairin faqir, ya ubangiji na ni mai bukata ne ga duk abin da ka saukar izuwa gare ni. Sai ga shi Allah ya bashi mahimmancin masauki a gidan dan uwan shi annabin Allah, shine annabi Shu'aib alayhis salam, kuma Allah ya bashi aure, Allah ya bashi masauki, ya bashi abinci, ya bashi duk abin da yake bukata. Kawai a lokacin nan a matsayin shi na baki, kuma a karamci irin na mutanen da, da ya roƙa za su iya bashi, amma bai roƙa a gurinsu ba. To yayin kuma nan da ya kai martaba ta rujula, wato a lokacin nan ya kai cikakken gwarzon namiji, da ya buƙaci zuwa ga ganin Allah tabaraka wa ta'ala, bari da ce mafi girman buƙata fiye da waccan. To nan ma bai ɗaga buƙatar shi zuwa ga wani abin halitta ba. Cewa ya rabbi anzur, rabbi arini anzur ilayka, ya ubangiji nuna mu mana in kallo zuwa gare ka. To kaga da kankanuwar buƙata bata wuce buƙata ta yanzu nan ta minti biyu minti biyar ba, da kuma babbar buƙata duka ya miƙa ne zuwa ga Allah subhanahu wataala. To dan haka kai ma kada wani abu ya same ka yar karamar buƙata ka rinka ganin ai wannan karamar buƙata ce, bari je in yi maula wajen Alhaji Wani, ai karamin abu ne, bari je in roƙi Alhaji Wani, an babban ya zo na roƙi Allah, to kar ka yi haka. To haka nan kada kuma ka roƙi ƙananan buƙatu a gun Allah, an babba ta zo kuma ka ce a wannan ai babba ce, bari je in yi maula. Ubangijin da ya halicce ka, musamman ma mu masu karanta Al-Qur'ani, masu hidima a kan littafin Allah, ubangijin da ya tsora ka a kan hidimar littafin Allah, to yana sana da kai, kuma duk abin da ya ba wa wani, kai ma an ka roƙi shi zai ba ka, ko ma ya ba ka abin da ya fi na wancan ɗin. To da ka lalle ne ƴan uwa, mu kula sosai wajen ɗaya da zukatanmu a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai. To ubangiji ya ce mashi lantara ne, ai ba za ka taɓa gani na ba da wannan jikin naka na duniya. Walakin nanzur ila aljabal, sai dai kai duba zuwa ga wannan dutsen wanda shi jikin dutsen ya fi jikinka kwari. Fa in taqarraba kana, idan wannan dutsen ya tabbata a inda yake, fa sai mutum rayu to sannan kai ma za ka gani in har dutsen ne ya tabbata. Idan ko wannan dutsen bai tabbata ba, to kai ma ba za ka gani ba da wannan jikin naka na duniya. To Allah ya ce fa lamma dajalla rabbuhu lil jabal, yayin da ubangijin shi ya bayyana, wato hasken ubangijin shi, an ce gurgurdan kofar allura, wasu ma nan kuma suka ce gwargwadon tsawon ƙaramin yatsa, ko kuma rabin ƙaramin yatsa ya bayyana, shi kenan da ja'alahu dakkan, nan take sai dutsen ya jijjigi. Ya zo a cikin wani hadisi wanda Imam Tirmidhi ya kawo a cikin sunan nasa da Imam Ahmad a cikin musnadin shi, lafazin Imam Tirmidhi ta hanyar sayyidina Anas radiyallahu anhu ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar, fada ma da jalla rabbu wani zumar ja'alahu dakkan, to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya riko izuwa ga ɗaifin yatsan shi na hannun dama, sai ya ce fasahar jabal wa kharra Musa sayyidan, sai wannan dutsen ya rindindige, kuma annabi Musa alaihi wasallam sai ya faɗi ya suma. Abu Yusuf Tirmidhi ya ce hadha hadithun hasanun garibun sahih, wannan hadisi ne mai kyau kuma garibi sannan kuma ingantacce. In ce hadisi garibi yana nufin hadisin da bai da hanyoyin marwata da yawa. Shikenan sai dutsen gaba ɗaya ya rujjige, wa kharra Musa sa'iqan, sai annabi Musa alayhi salam ya faɗi ya suma, ayi magashiyan alayhi ya faɗi ya suma saboda tashin hankalin abin da ya gani na cikin ubangijin shi. Annabi Musa alayhi salam ya nemi ganin Allah, amma yayin da ya nemi ganin Allah bai samu wannan buƙatar tashi. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma bai nema ba, sai ga shi ubangiji ya aiko mishi da gayyata ta musamman, ya gana da shi kuma fawha ila abdihi ma awha. Allah ya ce ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazratan ukhra ila sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. An tambayi nana Aisha radiyallahu anha, shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ne a tafiyar da yaji zuwa miraji? Ya ce a bi dan shi. Sai aka tambayi Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu, shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ne a zuwan da yayi na miraji? Sai ya ce ra'ahu 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 ra'ahu, yace ya ganshi ya ganshi ya ganshi ya ganshi ya ganshi. To annabi Musa alayhi salam wannan kalmar tallan din nan ta zo masa cikin kissoshi na Al-Qur'ani a gobe. Lokacin da ya nemi ganin Ubangiji, kaga Ubangiji ya ce yayi lan lantara ne, ba za ka taɓa gani na ba. Can kuma da ya nemi zai bi Khidiru a wannan tafiyar da suke yi, ce mishi yi lan tastadi'a ma'i sabara, ai ba za ka taɓa yin haƙurin tafiya tare da ni ba. Wannan shi ne muƙamin shi. Shi kuma Ibrahim al-Khalil alayhi salam muƙamin shi shi ne shi kuma duk abin da ya roƙa, da ya roƙa yadda ya roƙa haka Allah yake mishi. Shi kuma Habibur Rahman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muƙamin shi shine muƙamin arna ra ta kalluba wajhika fi samai falan walli annaka qiblatan tardaha. Shi kafin ya roƙa Allah yake mishi, yana kunyar ya roƙa shi kuma Ubangiji sai yana kunyar sa kafin ya roƙa Allah yake mishi. Shine nan Aisha ke cewa ma ra'aytu rabbaka illa yusari fi qada'i hajati ko kuma fi hawaka, ai bana ganin Ubangiji ka faci yana gaggawan biyan bukatar ka, duk abin da ka raya a zuciyarka haka Allah yake maka. Ta kowane annabi da irin mukamin sa.
Falan ma afaka, yayin da Annabi Musa alayhi salam ya farfado daga wannan suman da yayi, qala subhanaka, sai ya ce kudurci wa tsarkaka ta tabbata gare ka ya Allah. Tubtu ilayka, na tuba ina mai miƙa wuya zuwa gare ka daga wannan tambayan nan da nayi, ko kuma roƙon abin da baka yi min umarni ba. Wa ana awwalul mu'minin, kuma ni ne farkon masu ba da gaskiya da kai, wato ni ne farkon mu'mini, ai farkon mu'mini na zamaninsa. Tsananin shauƙi ne da ya yi yawa gare shi, shi sa ya nemi ya ga Allah subhanahu wa ta'ala, cewa Allah ya yi mishi ga ya kallo zuwa ga zatinsa mai tsarki, da ya kalle shi da idanunsa na goshi. Shi sa Ubangiji ya bashi amsa da lantara ne, ai ba za ka ganni da wannan samu wannan taka. Wannan magana ce ta masana Allah, magana tana da tsawo ƙwarai da gaske. Amma dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ya faɗa cikin wani hadisi wanda Imam al-Ghazali ya kawo shi a cikin littafin shi Iyya'u Sunna, ko kuma Iyya'u Ulumuddin, yake cewa mutu qabla an tamutu, ku mutu tun kafin ku mutu, ai ku mutu a cikin Allah tun kafin ku mutu, tun kafin a karɓe rayukanku. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisi, man arada an yanzura ila mayitin yamshi ala wajhi al-ardi falyanzur ila as-siddiq, ai duk wanda yake so ya kallo ya zuwa ga wani mamaci wanda ke tafiya a doran ƙasa, to ya kalli sayyidina Abubakar radiyallahu anhu. Shima hadisi ne wanda Imam al-Ghazali ya kawo shi a cikin littafin shi Ihya'u Ulumuddin, juz'i na 5 shafi na 260. Wato macewar sayyidina Abubakar cikin san Allah da manzonsa shine wannan abu nan. To a cikin ganawar da Annabi Musa alayhi salam ya yi da Ubangiji, kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi wanda Imam al-Baihaqi ya kawo shi a cikin Dalailun Nubuwa, yake cewa Wahab ɗan Nabiyu ya ce, inna Allah azza wa jalla lamma qaraba Musa najiya, yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kusantar da Annabi Musa yana mai ganawa da shi, kala yace, rabbi inni ajidu fi tawrati ummatan khayru ummatin ukhrijat lin nas, ya Ubangiji ni na ga wata al'umma a cikin at-taura, ka ce ita ce al'umma mafi alkhairi da za ka fitar zuwa ga mutane, ya amuruna bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar, suna masu yin umarni da ayyukan alkhairi kuma suna hane ga miyagun ayyuka, wa yu'minuna billahi kuma suna ba da gaskiya da Allah, fada alhum ummati, ya Allah ka sanya sama da su zama al'umma ta, kaga Annabi Musa nan ya nemi wata alfarma ce ta musamman, sai Ubangiji ya ce mishi tilka ummatu Ahmad, wannan al'ummar Annabi Ahmadu ne ba taka bace, sai zaki cewa rabbi inni ajiru fi tawrati ummatan humul akhiruna min al-umami as-sabiqun yawm al-qiyamah, naga wata al'umma ya Ubangiji, naga tarihin sa cikin at-taura sune na ƙarshen zuwa daga cikin dukkan al'ummai, amma kuma a ranar al-kiyama sune na farko, fa da'ahum ummati, ya Allah ka sanya su da zama al'ummata, sai Allah ya ce mishi wannan ba naka bane, al'ummar Annabi Muhammad ne, sai ya ce rabbi inni ajiru fi tawrati ummatan ana jiluhum fi sudurihim yaqra'unaha wa kana man qablahum yaqra'una kutubahum nazaran wa la yahfazunaha, fada arhum ummati, yace ya Ubangiji na ga wasu al'ummai waɗanda ka sanya linjilan su, wato littafin su a cikin kirazan su, littafin su a cikin kirazan su ga sanan alarammomi mahadata al-Qur'ani,
alqur'ani ram a cikin kirjin mutum malam ba iya kawai haddar ba malam har harafin da kalmomi in kana so ka gane ana ran ma waye ana ran ma ka rubuto izu guda na alqur'ani ko rabin izu ka zo da shi in kana gadara da irota haddar ka jigari kane ba masu karatun allo ganin hadarin kaji ka rubuto rabin izu ka zo ana za ka gane baka da wayo tun daga kan bismillah za mu fara jefa ma alƙalami in ka fara jefa alƙalami malam yar karamar tawa da sai ta ƙare wallahi shi yana daga abin da zai baka mamaki nan uzurar alqur'ani kuma abin da zai ƙara baka mamaki har ila yau wani gyaran za ka ga rashin sani ne zai sa a yi shi wani gyaran kuma wanda ya yi kuskuren shi ma ya san gun ba haka yake ba amma don ubangiji ya nuna mu'jizarsa sai a mantar da shi sai ga ya yi wani abu sai ga Allah rama ya tsallake wata kalma ko wata ayar bai rubuta ba kuma tana nan a cikin kansa ba ko ga wajen fataha shi ma fatahar yake karantawa amma sai ubangiji ya sa hannun shi ya rubuta kisra abu da ya zo darasu sai ga wani Allah rama ya ce nan da an nuna ma shi ma ya san gyaran da ke gun ana nunawa kawai ba sai an yi magana da kan za ka ya gyara da nan Musa alaihi salam ya ubangiji na ga wasu al'ummai waɗanda ka sanya littafinsa a cikin kirjinsu yake za su tashi cikin dare suna sallah suna karanto shi alhali waɗanda suka zo kafin su ba su da wannan iko su sai dai su karanta shi suna kallo suna karantawa ba sa iya haddacewa to ya ubangiji ka sanya wannan al'umma ta zama al'ummata ubangiji sai ya ce mashi tilka ummatu ahmada wannan al'ummar ahmadu ne ba naka bane sai sake cewa ya ubangiji na ga wasu al'ummatai ka rubuta tarihinsu a cikin attaura sun ba da gaskiya da littattafai na farko da na ƙarshe suna yaƙar manyan shugabannin ɓata na duniya har sai sun yaƙi dukkan wani mai ƙaryatawa ga littafinka Allah ka sanya su zama al'ummata saboda ƙarfin harinsu ba sa jin tsoron ƙarfin mutum ko waye shi in dai ya ja da su a kan addininsu sai ubangiji ya ce mashi ai wannan al'ummar annabi Ahmadu ne sallallahu alaihi wasallam in ce ya ubangiji to na ga wasu al'ummai a cikin attaura suna ci daga sadaƙoƙinsu da daga zakkansu in sun fidda zakka kuma sai su cinye a cikinsu alhali waɗanda suka zo kafin su kuma sun kasance idan suka fidda zakka sai dai Allah ya turo da wata wuta daga sama ta cinye zakkar wannan shine alamar cewa Allah ya karɓi amma su waɗannan ka yarda cewa su ci a cikin cikinsu kuma ka karɓa ishi Allah ka sanya su zama al'umma ta mana sai ubangiji ya ce mishi ai wannan al'ummar annabi Ahmadu ne ita to ya ubangiji na ga wasu al'ummai a cikin attaura al'umma ce wacce idan ɗayansu ya aikata mummunan aiki na zunubi ba ka rubuta mishi aikin zunubi idan ya aikata aikin lada kwaya ɗaya kakan rubuta mishi lada goma na zunubin kuma ba ka rubuta mishi sai in ya daɗe bai nemi duwa sai ka rubuta mishi kwaya ɗaya shi kuma na lada kwaya ɗaya in ya aikata sai ka rubuta mishi lada goma ya ubangiji ka sanya su mana su zama al'ummata sai Allah ya ce mishi ai wannan ita ce al'ummar annabi Ahmadu ita ga yawon ubangiji na ga wannan al'umma sun kasance idan suka aikata wani aikin ma kan nan ka musu lada har sau 700 ko sama da haka sun ya zama zuma al'umma ta yace ai tilka ummatu ahmadu ita ga yawon ubangiji na ga wasu al'ummai a cikin attaura waɗanda sune waɗanda idan sun yi addu'a nan da nan suke amsa musu mazan su da matan su Allah sun yi zuma al'ummata sai ce mishi ai wannan ita ce al'ummar annabi Ahmadu wannan hadisi yana nan a cikin dalailun nubuwa na Imam al-Bayhaqi juz'i na 1281 na to alhamdulillah mun koro karatu kuma ga lokaci yayi to sai dai ki uzurin da kare suke jawa ba samu an ƙara so da wuri ba sai sallah karanta mun tuzo
malami ne ne hukunci tun da yake alwala kuma a cikin wannan
mai tambaya mai hukuncin wanda yake alwala kuma yana yin surutu to alwalar shi ta yi amma dai ya rage wa kansu lada saboda yin shiru yayin yin alwala mustahabbi ne kuma an sani dai cewa mustahabbi yana ƙara wa ibada lada nan kiyaye mustahabbi wallahu a'lam.
daga baya ta ƙarshe yake cewa marar shi ne laifi ga wanda yake wa iyayensa biyayya da wannan malar a cikin wannan a ja hankalin waɗanda ba sa yi wa iyayensu
biyayya. To laifin wanda ba ya wa iyayensa biyayya shi ne wato Allah ma yana fushi da shi, kuma ƙofofin wuta a buɗe suke gare shi kawai jira suke ya mutu, ƙofofin wuta suna buɗe gare shi kawai jira ake ya mutu, in ga bai shiga wutan nan ba sai dai in bai mutu ba, ko kuma sai dai in tun da ransa da hankalinsa iyayen ma suna da ransu suna cikin hayyacinsu da lafiyarsu ya je ya nemi yafa su yafe mishi, amma in ba haka ba in har ya mutu da fushin iyaye to tabbas yana cikin fushin Allah nan, domin ridar laifi ridar walidai yaddar Allah na cikin yaddar mahaifa sannan kuma sukudin laifi sukudin walidai fushin Allah yana cikin fushin mahaifa, saboda haka wajibi ne lallai ƴan uwa musamman mu ƴaƴa mu kula da haƙƙin mahaifa, domin bayan haƙƙin Allah subhanahu wataala da annabin shi babu wani haƙƙi mafi girma kamar haƙƙin mahaifa, ya kamata mu kula ƙwarai da gaske. Wallahu a'lam. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
Allah ya manna da ya manna da sa'a ma'ana da kai. Mm. Ko yake ba ba ta ba ta ce. Mm. Ko yake ba ta ba ta ba ta ce. Mm. Ko yake 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 ba ta ba ta ce. Mm. Ko